Kwamitin gyaran fuska wa dokokin zabe ya gudanar da taron jin ra'ayoyin jama'a a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Ken Nnamani ya bayyana cewa manufar kwamitin shine ya tattara ra'ayoyin jama'a don samun maslaha da kaucewa matsalolin zabe da suka hada da rashin kammala zabe, tashin hankali bayan an gudanar da zabe, da rawar da hukumar zabe za ta taka lokacin zaben fidda dan takara don a samu zabe mai inganci a Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Ken Nnamani ya ce mafi yawan koke-koken da kotunan sauraron zabe ke samu shine ne yin magudin zabe musamman yayin fitar da dan takara. Yace suna neman ra'ayoyin jama'a kan ko hukumar zabe mai zaman kanta za ta sa ido a zaben fidda gwani da jami'u ke gudanarwa har ta iya dakatar da wanda ba shine jama'a suka zaba ba. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon yace yana da yakinin gwamnati za ta aiwatar da rahoton da wannan committee za ta gabatar.
Karkashin gwamnati ma mun riga mun rubuta mun bada ra'ayinmu.
Wasu na ganin kamar kuma ƴan siyasa kuna ba da gudunmawa wajen haddasa rikici musamman lokacin zabe ko kuma bayan zabe.
Shi sa muke fada bisa ga dokokin ne. Akwai dokoki wanda yana da kyau kuma ana bin dokoki. Ai ba inda mutum zai kuskure ya tafi lafiya. Inda aka saba yi inda muke gani shine mutum ya hada rikici a wajen zabe ba hukunci ya tafi. To saboda haka muna roko a sa inda za a dinga hukuntar da mutum. Shi ma wakilin zabe wanda zai zo yayi zabe in yayi kuskure bai bi dokokin zabe ba shi ma akwai hukunci.
Kakakin majalisar dokokin jihar Nasarawa Ibrahim Balarabe Abdullahi yace sun gabatar da nasu kudirin wa committee.
Electoral system gabaki da a duba ta yanda ainihin talakawa za su ji daɗi dukkan siyasa wanda ya san abin da yake yi, wanda ya san abin da ƙasa take bukata, ba wani ɗan siyasa wanda zai je ta da nazaune tsaye domin ganin cewa hankalin jama'a za ta tashi bayan an kammala zabubuka.
Na kuma ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe.
Sunana Sabiu Ibrahim Musa, state chairman and gubernatorial candidate na ADC na Plateau State. Duk sare nake kawo dannan babban matsaloli da muke samu yau a ƙasar nan ta mutum ne rana tsaka. Shi ba cikin wannan hali ko ba cikin wannan harka. Sai ka ga an zo an turo shi ko dan chairman din ko wani nashi ne sai a zo a bujiro da shi, to shi sai ake babban samun matsala. Amma idan aka samu asalin yamma yau wai zama dan takara. To idan aka bar asalin wanda suke siyasar a siyasance ba za a samu matsala ba.
Sunanan Damnandar Esmeralda. Lalle a rage age shekarun da mutum zai iya shiga matsayin gwamna ko president ko member state. Mun ce in na Senate ne ko na House of Assembly a rage zuwa 25 shine 25, in kuma na president ne sai a rage zuwa 30 shine 30. A lokacin da kana nan matasa ne, kana da karfin yin abubuwa, kana gani abun da ya kamata ba amma ba a yi, a kawo mana leaders wanda za mu iya mu tambaye su ya ba kai haka ba ya kai haka, to make our leaders accountable.
Sunana ne Steve Aluko Daniel. A bamu independent candidate. So
wato in na fahimce ka, a bada wanda zai tsaya takara ba shi da party kenan.
Kwarai a ba shi saboda su mutane wanda suna cikin gari sun san masu wanda za su yayi musu aiki mai kyau, kuma ba su da kudi amma suna da jushiya wanda suna da fear of God. Kuma in court ya kare masu laifi sai suna da laifi shekara goma. Kari su sa hannun su a komi da komi a election ba. Kuma mun ce a ba su mata su sai a ba su je su yi vote kawai ba.
Taron da aka gudanar a nan Jos dai shine na jin ra'ayoyin jama'ar jihohin Neja, Kwara, Kogi, Benue, Nasarawa da Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.